Assalamu alaikum, barkamu da haka da ma saduwa da ku a cikin shirin demokradiya a yau. Wannan ni Ladan Ibrahim Ayo zan ci gaba da gabatarwa har sai mai shirin Sahabu Imam Aliyu ya dawo daga aikin da ya tafi Najeriya. Yau shirin zai ta'allaka ne ta tokan akan sallaman shugaban hukumar manyan laifuka na nan Amurka, wato James Comey. Domin a bisa tsarin dokar Amurka ana sake wannan darakta ne bayan kowace shekaru goma, sai ko idan wani abu ya gitta da ya zame dole ko kuma wajibi a canza shi. Da farko dai tun zuwan wannan gwamnatin ta Amurka ta sauke mutane masu manyan mukamai har guda uku, wannan shine na hudu. To sai dai wannan shine ya fi ɗaukar hankali, wanda har yanzu nan wannan batu bai kare ba, domin ko ai rashin sa'a bayanan da gwamnatin ke fitowa da su sai karo suke da juna. Da farko dai shugaba Trump ya ce dalilin da ya sa ya sauke shi shine yadda shi James Comey ya riki binciken abokin takararsa wato Hillary Clinton akan batun amfanin da ta yi da shafinta na sakonnin email, kuma wanda dalilin shine baya aiki yadda ya dace. Ya ce hukumar tana bukatar sabon jini da sabon tunani. Sai dai Senator Chuck Schumer na jam'iyyar Democrat ya ce wannan batu ya fi da haka, domin ko shi James Comey din kowa ya san cewa shine ke binciken kutsen zaben da ya kawo shugaba Donald Trump kan karagar mulki, zaben da har yanzu ake shakkunsa. Ga ma abin da Senator ke cewa.
The question is, why did it happen last night? We know Director Comey was leading an investigation in whether the Trump...
Me yasa sai yanzu ya dauki matakin da ya dauka? Domin ko mun san cewa James Comey shine ke jagorantar binciken da ake zargin kutsen da Rasha ta yi a zaben. Ko kuwa dai abin da ƴan magana ke cewa ne, madagaskiya ko cikin ruwa yayi jibi?
Har wa yau wannan ya sa wasu ƴan jam'iyyar Democrat na cewa wannan abu da shugaba Trump yayi shine kwatankwacin abin da shugaba Richard Nixon yayi a shekarar 1974 game da batun badakalar kamfanin Watergate, abin da ya kawo aka samar da wani kwamitin bincike na musamman mai zaman kansa. ƴan jam'iyyar Democrat suka ce yanzu ma Amurka na bukatar irin wannan kwamitin. Nan ma ga abin da Schumer ke cewa.
A special prosecutor is not subject to day-to-day supervision by the attorney general or anyone else at the Justice Department. That means the special prosecutor
ana buƙatar mai bincike na musamman wanda bai ƙarƙashin kulawar babban mai shari'a ko kuma wani shindafan a ƙarƙashin ma'aikatar shari'a a Amurka, wanda samar da mai binciken na musamman zai baiwa kwamitin damar sakin jiki yayi bincike dukkan da ya kamata. Gaskiya samar da mai bincike na musamman shine babban abin da ake buƙata yanzu game da wannan kutse da ake zargin Rasha ta aikata.
Kuma wasu ƴan jam'iyyar Republican abinda suke cewa shine don me yasa sai yanzu za a sallami James Comey a bakin aiki? Sai dai shugaban masu rinjaye na majalisar dattijai Mitch McConnell shi cewa ba kowa ne ya zake kan korar wannan dan taliki ba illa ƴan jam'iyyar Democrat. A wancan lokacin ma har cewa suke yi a sallame shi bakin aiki lokacin da ya bayyana sakamakon binciken Hillary Clinton sati biyu kafin a yi zaɓe. Ga abin da Sanatan ke cewa.
Whatever one thinks of the manner in which Director James Comey handled the investigation,
duk wani abu da mutum yanzu yi tunani a kan yadda Director James Comey ya yi a kan batun Hillary Clinton a wancan lokacin na amfani da kafar sadarwar email na ƙashin kanta maimakon na gwamnati, abu ne da abokanmu daga jam'iyyar Democrat suke yawan jinini a kansa, kuma ina ganin cewa za a ci gaba da yin haka har wani lokaci.
Da ƙarshe Senator McConnell ya ce samar da wani kwamitin bincike mai zaman kansa ba abin da zai haifar illa cikas ga binciken da ake yi yanzu musamman a ma'aikatar shari'a da kuma majalisar dokokin ƙasa. Sai dai kuma ana cikin haka ne sai wasu ke cewa shugaba Trump ya ƙara dagula al'amuran, domin ko ya faɗa a shafinsa na sadarwar Twitter cewa kar James Comey ya sake ya ce zai yi ɓaɓatu ga 'yan jarida, domin ko akwai bayanan sirri da aka naɗa a sa'ilin zantawansu wanda shi James Comey bai sani ba. Ba shakka wannan kalami na shugaba Trump ya ƙara halzuƙa wasu Amurkawa, abinda wasu su ke cewa ya mayar da mulkin kasar tamkar wasan yara. Wannan ne yasa azantawa ta da Professor Yusuf Alhassan na Jami'ar Kansas da ke jihar Missouri na fara tambayansa ina yake ganin wannan lamari ka iya kai demokradiyyar Amurka.
Da cin an taɓa yi can baya, to kuma ko dai da aka yi baya bai kawo wato cece ku cece kamar yadda ya kawo a yanzu ba. Kuma har ila yau gaskiya wato shi Trump shi ne zan ce ya ƙara damulmal al'amura, saboda waɗanda suke kare shi daga White House suke fitowa su gaya wa jama'a da sauran duniya abin da ya faru, kuma abin da yake aiki ake ciki. To shi da ya yi maimakon da ya yi bayan sun zo sun yi bayani, maimakon ya goyi bayansu sai ya zo ce duk wannan abin da suka faɗa fa babu shi ne ya faru ba, a'a ga dalilansa da ya sa ya kori Director Comey. To kaga wannan ya saɓa ƙa'idar wato yadda White House suke harkokinsu na yau da kullum. Sai kenan, sannan har ila yau shi kansa ya ƙare wa kansa lamba. Saboda me? Wannan ya nuna cewa nan gaba idan waɗannan da suke zuwa suke yin bayanai da sauran duniya da kuma jama'ar kasar nan akan harkokin yau da kullun na demokradiyya kasar Amurka. To sannan shugaba da kansa zai zo ya ce kai wannan abin da suka faɗa nan fa ba haka bane. To kaga wannan ya kawo wata wato wani ko wani al'amari wanda yake ba a saba jin irin wannan ba. Shugaba ya zo ya ƙaryata inda mutanensa suka faɗa wanda dama al'ada ce ta kasar nan su ne suke kare shi, su za su kare mulkinsa, kuma su za su kare mulkin kasar nan na demokradiyya. To wannan cece kucice da ake yi har yanzu ya ƙara zubar da mutuncinsa da darajarsa da darajar ofishin da yake rike da shi. Don ko yanzu da nake saurari kafin ne magana nan da kai, na bincike na ya nuna cewa kasar nan ta ɗan girgiza saboda halayen Brexit da shi shugaba Donald Trump ya yi da wannan al'amari. Saboda har yanzu suna ganin kamar ya yi masa ɗaukar tsakainar kashi na wannan al'amari, tun ma ba ma kawai korar shi darakta komai ba, a'a kamar bayanan da ya yi wa shugabannin Rasha ko ambasadar Rasha da suka zo White House satin da ya wuce tare da sakatare na kasar waje na Rasha. To kaga wannan ya nuna al'amari ne wanda yake wato gaskiya a yanzu zan ce shugaba Donald Trump yana cikin wani program da suke kira tsakanin wuya.
Me kake ganin makomar siyasarsa da kuma siyasar Amurka, ganin cewa Amurka kamar tana sahun gaba ne a harkar demokradiyya a kasashen duniya, ita ce ake koyi da ita, kuma ganin ga wannan abin ya faru?
To na farko ina tabbatar maka cewa wannan abu da ya faru, kaga yanzu an fara kiran cewa a cije shi daga ofishinsa na shugabanci. To kuma abin ƙara ƙaruwa yake, jama'a tsara kamar yarda suke da amincewa cewa fa gaskiya fa abinda shugaba Donald Trump ya yi ya dace a cije shi. To ko da za a cije wato mutanen ƙasar nan ba kawai za a yi abinnan kama kariya bane a cije shi, a'a za a bi diddigi, za a bi ƙa'ida ko ƙa'idoji kafin ma a yi zancen cewa tukuna. Na farko wannan abubuwan ko kuma wato kamar laifin da ake gani ya yi ko laifukan da ake gani ya yi ya dace a cije shi ko ba na cijewa ba ne, abu ne wanda ya kamata a yi masa tur da Allah wa dare. Na biyu kaga yan majalisar da suke da kuma yan majalisar kasa duka jimoyoyin guda Democrat da Republican yau akasarinsu yanzu sun amince cewa mutumin nan ba gaskiya ya kauce ka'ida ta yadda yake bayani da kuma yadda yake gabatar da gwamnatinsa. To wannan ya nuna cewa fa dole su yi la'akari da cewa menene ya kamata a yi. Kamar ranar Lahadi da ta wuce da duk shugabanni da suka zo suka yi magana ya ba ma irin na majalisar dattijai, akwai sanatoci da yawa kamar sanata Lindsey Graham da ya fito kararai ce shi yana neman duk wato abubuwan da ake zargin shi shugaba Donald Trump idan ya tabbatar an yi. To wannan wani abu ne wanda zai gurfanar da shi a majalisar dattijai, wanda kuma za a tabbatar da abu ka'idar bin doka a ganin ya dace a yi masa. Ya san cewa Rasha sun yi katsalandan a harkokin zaben kasar nan. To idan har sun yi, to menene ya faru kuma yaya aka yi suka yi suwa da suwaye suka yi tare da shi wanda suka ba da wannan goyon baya da har aka yi wannan abu? Shi yana ganin dole ne abu wannan diddigi, kuma ya tabbatar cewa Rasha lallai a hore ta da wannan katsalandan da ta yi wa abin nan demokradiyyar kasar Amurka.
Abubuwa sun faru kafin wannan.
Na'am.
Amma kusa a ce kamar wannan shi ne fi ɗaukar hankali ga
ya fi
zafi sosai.
Kware da gaske.
To amma shugaba Trump ya bada dalilan da yasa ya saukar da James Comey. Kana jin duka cikin dalilan da ya bayar ba wanda za a iya mai uzuri a cikin su?
Wato a gaskiya ba shi da abin da bature yake cha credibility ko kuma wato kimarsa ta riga ta zube a kasar nan. Saboda abin da ya faɗa yanzu idan an jima sai ya canza, in an jima sai ya kuma canza wannan. Da tuna ku da aka yi kwana uku ko hudu sai har zuwa yanzu babu wani cikakken bayani da ya tabbatar mana cewa ga dalilin da ya saka ya kori darakta komi, illa banda guda ɗaya da ya ƙara tabbatar wa mutane cewa al'amuran Rasha suka shafi wato yadda aka yi na zaɓe da aka yi da ya zama shugaba yana ɗaya daga cikin dalilai. Amma kuma ana gani shi ne muhimmin dalilin da ya sa ya kore shi. To wannan kora da ya kamata Malam Bashir da ke cewa an yanka ta tashi, ai tashin da ta yi saka waɗannan al'amura suke faruwa yau da kullum ake ta cece kucece har yanzu. To kamar ta ɗazu da ta yi min tambaya, ɗaya daga cikin ansoshin da na baka shi ne na abubuwan da suke faruwa. Abin da nake son tabbatar maka cewa yanzu wannan al'amari da ya yana nan yana kan wayan mu Amerikawa gaba daya. Ni tunani tukuna muka cewa me wannan al'amari, ina wannan al'amari ya dosa, kuma ya muke so wannan al'amari ya taya, ina muke so kasan nan ta kalla, muna so ta ci gaba da alƙibla da ta dace ko ku a'a yamma za ta yi ko kudu ko arewa. To wannan yana ɗaya daga cikin yanzu mahawarori da ake yi a ƙasar nan. To ina tabbatar maka yayin da mu'amalar maka ga yanke wannan hukunci, to wannan shi ne abin da za ka ga cewa kamar yadda Bahaushe yake cewa idan baki ya karkata nan yawu yakan zuba. To za ka ga cewa 'yan majalisar dattijai da kuma ta ƙasa gaba ɗaya za su taru su rufa akan wannan al'amari su ga an bi doka an yi abin da ya dace. Idan na gargaɗi ne a masa gargaɗi, idan kuma na horo ne a mar horo, idan gaskiya ma ya kama cewa na tsigewa ne, ina tabbatar maka za su gane tsige shi.
Masu hare, lokacin da aka ɗiba mashirin ya zo ƙarshe. Yanzu a madadin bakon namu Farfesa Yusuf Alhassan na Jami'ar Kansas a Jihar Missouri da Julie Gresham da Federal Sautin Shirin, ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.